sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci a yau Lahadi 9 ga watan Fabrairu shekarar 2020. Zahra Aminu Fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikin mu muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafar da shi ga Mahmud Lalo dauke da kanin labarai.
To gwamnatin Burtaniya ta fara daukan matakan yadda za ta tunkari karancin samun kayayyakin amfani daga China yayin da kamfanonin China ke tarfe yawa sanadiyar barkewar cutar coronavirus. Sannan yan sanda a Myanmar sun mika wa hukumomin China ɗaya daga cikin mutane biyar da suka sulale zuwa kasar ta Myanmar. A kuma daren yau Lahadi za a yi bikin karrama fina-finai na Oscars a nan Amurka. A wannan shekara ma bikin ya zo da wani korafi, za ku ji akan menene.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa za ku ji irin matakin da matan gwamnonin na arewacin Najeriya ke dauka don rage yawan yara da ba sa karatu da samarwa da matasa sana'ar yi. Sannan za ku ji yadda wani matashi dan jihar Plateau wanda ya kammala karatunsa a fannin lissafi da sakamako mafi daraja wato first class amma ya rungumi aikin koyarwa da kuma yin facin tayar motoci. Bayan wata gobara da talakune kasuwar dabbobi da Patu da ke jihar Abia a kudu maso gabashin Najeriya, za ku ji ne sakataren kasuwar ke cewa sai shirin matasa a duniyar gizo wanda Madina Dahir Mishanu take gabatarwa. Sannan muna tafe da ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma kafin nan bari mu kawo muku labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Gwamnatin Burtaniya ta fara daukan matakan yadda za ta tunkari karancin samun kayayyakin amfani daga China yayin da kamfanonin China ke tarfewa sanadiyar barkewar cutar coronavirus. Hukumomin kasar ta Burtaniya na amfani ne da tsare-tsaren da suka tanada ko da za su kammala ficewar su daga kungiyar tarayyar Turai ba tare da wata yarjejeniya ba. Matakin na zuwa ne yayin da ake fargabar hukumomin China za su rufe wasu birane tare da kamfanoni yayin da cutar ta coronavirus ke ci gaba da yaduwa, lamarin da ka iya haifar da karancin kayan amfani kamar na asibiti da sauran kayayyaki na yau da kullum. Yanzu haka an buƙaci kamfanonin Burtaniya da dama da su nemi wasu hanyoyin samun waɗannan kayayyaki. Hakan dai na faruwa ne yayin da hukumar lafiya ta duniya WHO ta fara ɗaukan matakan ganin cutar ta coronavirus ba ta shiga nahiyar Afirka ba. Matashido Muweti, darakta ce a hukumar ta WHO wacce ke kula da nahiyar Afirka.
We recognize that our countries have invested quite a bit in.
Tace mun fahimci cewa kasashen mu sun samar da matakan kariya sanadiyar annobar cutar Ebola da ta barke a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Saboda haka wannan shiri shi ake amfani da shi wajen tunkara cutar ta coronavirus. Tare da yan sanda a Myanmar sun mika wa hukumomin China ɗaya daga cikin mutane biyar da suka gudu zuwa kasar ta Myanmar daga Wuhan, yankin da cutar coronavirus mai saurin kisa da yaduwa ta fara bulla. A farkon makon da ya gabata mutanen suka sulale zuwa Myanmar wacce ta haɗa iyaka da China. Hukumomi sun ce a ranar Alhamis aka mika mace tilo da aka kama daga cikin gungun mutanen wacce gwajin da aka mata ya nuna cewa ba ta ɗauke da cutar. Sai dai babu wasu bayanai da suka nuna yadda makomarta ta kasance bayan da aka mika ta ga hukumomin China. Amma har yanzu ba a san inda sauran abokanan tafiyar ta hudu suke ba. A yau Lahadi, jami'an tsaro a Thailand sun harbe har lahira wani soja da ya ta ɗauke mutane da bindiga a arewa maso gabashin ƙasar. Yan sandan sun ce maharin wani matashi ne mai shekara 32 wanda ake kira Jank Rafant Somma, wanda da farko ya fara harbe komandansa. Daga nan ne kuma ya ɗauki wasu ƙarin makamai ya nufi wani rukunin shagunan kasuwanci ya yi ta harbe mutane, yana kuma wallafawa a shafin sada zumunta na Facebook. Tuni dai an cire hotunan bidiyon da ya wallafa. Prime Minister Thailand ya ce mutum 26 sojan ya kashe ciki har da fararen hula da jami'an tsaro. Wani yaro dan shekara 13 shine mafi karancin shekaru cikin mutanen da suka mutu. Baya ga haka ya runata mutum 57, daga cikin su akwai mutum 2 da aka yi wa tiyata a kwakwalwa.
Madalla a gaida Mahmud Lalo. Kafin mu kawo muku ci gaban labaran duniya, bari mu fara kawo muku rahoton namu, inda asusun tallafawa yara na Majalisar Dinkin Duniya wato UNICEF ya fitar da ƙididdiga cewa yara sama da miliyan 13.2 ne ke gararan ba a titina a Najeriya ba sa karatu, kuma mafi yawancin su a arewacin Najeriya suke. Wannan yasa wata hira ta musamman da uwar gidan gwamnan jihar Kebbi Hajiya Aishatu Atiku Bagudu ta bayyana wa wakiliyarmu Madina Dauda yawan yaran da take daukar nauyin su ga irin yadda hirar tasu ta kasance.
Idan kika lura da wannan zamani da muke ciki ko a fada ko ka a fada ko ina ka je a cikin Najeriya zaka ga yawancin mu ne ƴan arewa ke bara. Ban ce waɗansu ƙabilu ba sa bara ba, amma majority ɗin masu bara ɗin za ku lura da cewa ƴan arewa ne ke wannan baran ko da yaushe. To kin ga wannan abun yana da ci baya a wajenmu. Sannan idan kin duba kuma yawancin ƴaƴanmu mata ba a cika sa su makaranta ba. Ba sani ba ko al'ada ne ko addini, wani lokaci sai ki ga al'ada ma ya fi addini ƙarfi. To wannan duka yana cikin abubuwan da yake dan damuna da yasa nake yin waɗannan abubuwa. Sannan nakan ba da labarin gidan mai da naje na haɗu da yaro dan shekara uku da dan shekara biyar wanda yake baban ya sun rabu da mahaifiyar ya ɗauke su ya kawo su wajen malami su yi karatu. Da mun fara da niyan tallafawa almajirai da marayu, but sai muka gane da cewa ba za ka iya tallafa ma almajiri kaɗai ba baka taimaki iyayensa ba, ko kuma ba za ka iya tallafa ma marayu ba baka taimaki iyayensa ba, ko kuma irin in kana son ka rage yawan bara da ake yi da baka shiga na mata ko na yara haka ko na manya without kai tallafa ma musu. To kin ga dan sai tallafin mu yazo, da muna maganar makaranta ne ba sai mun ka gane da cewa a wannan ma ba zai yi ba, sai an yi sensitizing iyaye sai an taimaki iyaye gaba daya. An ga su gura mu haka dai, ban son using word din da ake cewa nakasashe ko gajiyayye, don ni ban yadda akwai nakasashe ba ko akwai gajiyayye.
Masu lalura
ya kamata a ce. To duk muna aiki tare da su.
To yanzu za ki iya kiyasta yawan yara da ƙungiyarki ta tallafa mawa wajen samun abin yi ko sana'a ko makaranta da aka sa su da kuma inda suke a yanzu?
Akwai wayanda suke sun yi graduating, mun taimake su suna aiki, amma ko da yake sun gaya mun sun cewa ba sa son muna sa su a ciki don ba sa son a san wasu yin almajiranci da. Mukan ɗauke su mu koya musu basic, sannan sai mu integrating ɗin su cikin system.
To kina da makaranta ne?
Ba zan ce makaranta ba sai ba, dai zan kira ta center.
To center ɗin na da yara nawa?
Roughly give or take ina jin sun kusan 200 wanda sai ake koyarwa, saboda mun yi ƙoƙarin muna koya musu in an yi kuma sai a yi training ɗin su aiki. Haka sana'a hannu. Wayansu za su gaya miki da cewa su ba su son su yi makaranta, manyan kenan sun fi son sana'a. So abinda muke gaya musu, mun yadda ba za su yi makaranta ba, amma dai su koyi su iya rubuta sunansu kuma su iya karanta sunansu, saboda wannan zamani in baka iya rubuta sunanka ba ko ka karanta sunanka ka shiga uku. Yanzu muna kokarin mu yi mu fara koya musu ajami. Kin san da ana yin ajami a gidaje da yawa, so muna kokarin mu fara koya musu cikin ajami banda na boko, su iya su san yadda za su iya tafiya da lalurorin rayuwansu.
Yanzu kina da 200 a center, in aka yaye waɗannan sai a sake maye gurbin su da wasu
yaran ma yanzu suke kawo kansu da iyayen waɗansu iyayen ma da ba su iya affording su sa yaran su primary school, waɗansu su suke kawo su nan wajenmu. So idan mun kai akwai makarantun nan da muke da dan partnerships da su, sai mu tura yaran a makarantan, sai mu dinga biya musu PTA.
Kenan makarantan kyauta suke yi?
Kyauta suke yi nan ma center da muke yi. Ba wai suna ana biya ba, shi yasa iyaye da yawa suke kawo yara a wajen.
Wanne kika fi ba fifiko, ƴaƴa maza ko ƴaƴa mata?
Duka biyu nake ba fifiko. Akwai lokacin da su ƴaƴa matan suke yi, akwai lokacin da su ƴaƴa mazan suke yi. So ni guri na shine yanzu akwai position da yawa da ya kamata a ce ai arewa an sa su a wajen, amma sai kaga ba mu da yaran mu dake da wannan ilimin da za su sa. Kada fa mu manta mu tafiya muke, kuma yanzu yaran nan su ne mu gobe. Idan ba mu tallafa musu ba, wata rana yaran nan sai sun samu kuka. Ina kira ne ga kowa a sa hannu a tallafa ma waɗannan yaran saboda ina kan kallo kamar muna kan time bomb ne ranan da bomb din zai explode kowa sai ya ji jiki
Hajiya Aishatu Atiku ba gudu kenan a hirarsu da Madina Dauda yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya
Da karan Amurka da ke Afghanistan sun tabbatar da mutuwar sojojinsu biyu kana sun ce wasu shida sun jikata. Lamarin ya faru ne a lokacin da wani sojan kawance na Afghanistan ya bude musu wuta. Kakakin dakarun Amurka a kasar ta Afghanistan ya ce harin ya auku ne da tsakaddaren jiya Asabar a gundumar Shahzad da ke gabashin lardin Nangarhar. Ma'aikatar tsaron Afghanistan ta ce har ila yau harin ya ritsa da wani sojan kasar guda. A wani labari na daban kuma wani dan kuna bakin wake ya tada wata mota makare da ababen fashewa a daren jiya Asabar a kofar wani ofishin yan sandan Afghanistan da ke gabashin kasar inda ya halaka yan sanda shida. Wani jami'in kasar ya faɗa muryar Amurka cewa maharin ya yi amfani da wata mota ta soji kirar Humvee ne a lokacin da ya kai harin. Tare da kungiyar Taliban ta dauki alhakin wannan hari a wani sakon Twitter da ta wallafa. To a daren yau Lahadi za a yi bikin karrama fina-finai na Oscars a nan Amurka inda masu ruwa da tsaki a masana'antar dandalin hada fim na Hollywood za su halara a wannan bikin ba da lambar yabo mafi girma a duniyar hada fim. Fina-finai tara aka killace waɗanda za su nemi lambar yabo da tafi daraja cikin kyaututtukan da za a bayar a rukunai daban-daban wato lambar yabo ta fim din da yafi inganci. Greg Donovan shine jakadan dandalin shirin fina-finai na Hollywood.
The Oscars to me is like the Super Bowl, the Olympics and the World Cup.
Yace ni a wurina bikin karrama fina-finai na Oscars daidai yake idan aka haɗe wasannin Super Bowl da Olympics daga sacin kofin kwallon kafa ta duniya wato World Cup a wuri guda. Jama'a da dama na ganin film din World War 1 1917 shine zai lashe babbar kyautar ko da yake akwai sauran fina-finai dake hamayya da shi irin su Parasite da Once Upon a Time in Hollywood. Bikin wanda za a yi a birnin Los Angeles har ila yau zai karrama jarumi da jaruma da director da suka fi kwarewa. Sai dai kamar yadda aka gani a shekarun baya a bana ma bikin na fuskantar suka kan yadda ya fi samun wakilcin fararen fata fiye da bakaki. Cynthia Erivo ita ce bakar fata tilo da ta samu shiga rukunin waɗanda za su kara a neman kambun jarumar da ta fi kwarewa a wannan shekara.
Madalla a gaida Mahmud Lalo da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya matsalar rashin aikin yi ga waɗanda suka kammala karatun jami'a ko kwalejojin kimiyya ba bakon abu bane. Hakan yasa a matakai daban-daban kama daga lokacin da dalibai suke karatun su zuwa lokacin da za su tafi wa ƙasa hidima wato NYSC ake ba su shawaran neman abin dogaro da kai kafin su samu aiki a wannan rahoton da za ku ji wakilin mu Ilyas Kasumu dake Jos a jihar Plateau yayi kacibus da wani matashi da ya kammala karatun sa a fannin lissafi da sakamako mafi daraja wato first class wanda ya rungumi aikin koyarwa da kuma yin facin tayar motoci
Malam Isa wani matashi ne da ya kare karatunsa na jami'a kuma tuni har ya fara aikin yi wa ƙasa hidima
What is 180-100?
A makarantar da Isa yake koyarwa yakan dage ya ga cewa dalibansa sun fahimci abin da yake koya musu
33+8+100+3+8=260
Can bayan ya tashi daga koyarwa sai kuma ya nufi layin sarki da ke karamar hukumar Jos ta Arewa a Arewa ta tsakiyar Najeriya wajen ɗaya sana'ar dasa To amma menene yasa Malam Isa ya ga duk da cewa ya kare karatun sa na degree kuma a mataki na farko wato first class har ila yau yana bukatar wannan sana'a
amma ta da wannan sana'a kuma kamar dai bukilci tunda da wannan sana'a da ita na dinga amfani Allah ya taimake ni annabiya ne wannan karatu to ga kusan da wannan sana'a tunda na gaje ta gida kusan na soke mai fiya ni babban nauyi
yaro ne mai kwazo mai son yayi abin kansa kuma yana fatan in Allah ya kai shi mataki ya taimaka wa ƴan uwansa dan yana son karatu da na Islam da na boko yana farin cikin yin haka.
Bincike ya nuna cewa a Najeriya akan yaye dalibai kimanin 1500 kowace shekara daga jami'o'i da sauran manyan makarantun kasar da ma na kasashen waje.
Akwai wanda zai sama wai kai ainihi akamata ce na karfin wannan aiki ai a matsayin na graduate ai ai kawai akamata ce yanzu ina office ne. Ace to oh magana zuwa office ina sai office ya zo tukunna. Ai ba wai kawai kana gama makaranta bane kawai kuma shikenan sai ka da wani girman kai ka sama kanka. Yanzu na ce kawai ni na fi karfin ne aikin nan to me zan yi sai je zan ina da gutsaran first class ina ci kenan.
Batun da ya dade yana ciwo mahukunta da sauran al'umar Najeriya shine batun sama waɗannan dalibai ciki har da Malam Isa ayyukan yi.
Yau in ka duba matasa daga jami'o'i da muke da su a kasar nan state and federal kusan 40,000 ake coming out every year from different youth camps and most of them sun fito kowa has this perfect picture na cewa ina so na samu aikin da za a fara biya na dubbai 200,000, 500,000 da wani abu. A'a, mutum bai kamata ya restricting kansa to me zai samu daga cikin al'umma ba. A'a, kai me za ka contributing to al'umma?
Ko da muke cikin camp abinda suke ta biya mana kenan ba ba fa aiki a kasa ba. Tunda akwai wani program da aka zo ana yi a camp wai Said program. Wannan skill acquisition and entrepreneurship development. To a camp fa suna so a koya ma graduate aiki ne. Dan kawo mana masu aski. An kawo mana masu haɗa jakan kula masu haɗa takalma su zasu koya mana saboda ba kafa kowa ya tunani wai akwai aiki a ƙasa gaskiya aiki a ƙasa kan mai gari kan babu aiki a ƙasa.
Sai Malam Isa ya gano wa kansa mafita.
Ina fatan dai Allah ya yi ci gaba haka. To insha Allah ya yi mana kai wannan matakin zan buɗe babban waje wanda ga kayan na zamani na fashion wanda ba sai dinga manual da wannan karafin haka ba.
Daga Jos Nigeria, Iliyasu Kasimu, VOA.
Ai ya gara gobe na nake ci.
A gaida Iliyasu Kasimu. A ƙarshen makon nan ne wata gobara ta laƙume kasuwar dabbobi da fatu da ke jihar Abia a kudu maso gabashin Najeriya. Inda bayanai suka yi nuni da cewa hutar ta kona shaguna sama da 100 kana an yi asarar tsabar miliyoyin kuɗaɗe. Wakilinmu Alfonso Okuregbe ya zanta da sakataren kasuwar Malam Awalu Muhammad. Da kuma wani ɗan kasuwa da shi ma lamarin ya shafa kamar yadda za ku ji a wannan tattaunawar da suka yi.
Ta sakama kona shagunan fatuninmu da farakinmu wanda aka san dukiya masu ɗumbin yawa da shaguna wanda fiye da 100 suka kone a nan gari. Kuma ta tare da kayayyakin da suke ciki. Alhamdulillah guda ɗaya dai ba a rasa rai ba amma ya asarar dukiya sosai masu yawa wanda ba za mu yi kimanta kuɗin nan ko ya kai miliyan 100 ba a yanzu haka. Saboda muna ɗaukar girgizar lissafi.
Kamar rumfuna na da wannan lamarin ya shafa.
Ta gaske abinda ya shafi rumfuna ya shafi rumfuna.
Amma yanzu kun gano musabbabin ita wannan gobarar?
Ita wannan gobarar masifa ce Allah ya kawo. Kaga akwai wayoyin wuta, daga nan wuta ne ta kama kawai kuma yanayin katakai da ginin blok wayan wuta kuma ya biyo daga nan wuta sai ta mamaya ba za mu ce ga musabbabin fitowar wannan wutan ba. Wannan dai masifa ce Allah ya kawo. Ina kira ga gwamnatin jihar Abia da karamar hukumar Rumunnoci Local Government wanda muke musu aiki muna biyan haraji muna biyan revenue da kuma federal government idan da hali ministry of humanitarian taimaka mana har kata kuma har da masu wani da shuni saboda yadda wannan bayin Allah wanda abun nan ya shafe zakon tausayi ne wani bai da inda zai je bai da wata abin da suturan da ke jiki zafa abun da don Allah su taimaka su dube su da idon rahama.
To ko me waɗanda gobarar ta shafa ke cewa?
Sunana Muhammad Bello. Wannan gobara ta tashi ne mu dai mun fito daga sallar asuba mun dan jima hadan sakataren mu yana daki akwai yaron mu da yana daki yana kwance sai ya ce mishi ya tashi sai ta yi da shi ya ce yaro ya je sallah kamin yaro ya je sallah wuta ya kama akwai kudaden mu kuma a dakin nan masu dumbun yawa mu mutanen Borno biyu a gidan Bello Dillali muke sake kayan mu kamin nan mu zo kuma wuta ta afka mutum ba zai iya shiga ba muna ci muna gani kudaden nan suka kone
kamar lera nawa kuka rasa
iya ta bangaren mu dai kudi sun kai miliyan 2,800 banda wa'anda kuma su daban na amma namu miliyan 2,800 abun da aka rasa shi a wannan daki.
A gaida Alfonso Okurege masu sauraron mu har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matasa a duniyar gizo. albishirin ku matasa. Ga wani sabon shirin da zai duba alfanu da kuma illolin shafukan yanar gizo. Duba da yadda shafukan sada zumunta na zamani suka zama mana kamar anta da jini. Za mu dinga tabo duk wani lamari da ya shafi shafukan sada zumunta domin war muku da kai akan su. Ni ce taku Madina Dahirin mai shanu daga nan birnin Washington DC. Kuma ni zan jagoranci wannan shirin so ɗaya a kowane mako. Sai ku bi ni domin mu tsunduma a cikin shirin Matasa a duniyar gizo. Kin kunga labarin da na gani wa Twitter kuwa?
Kani yau ba shiga shafukan sada zumunta ba.
Tabi jam. Dama ana wayan gari da mutum ba zai shiga shafin sada zumunta ba? Ai ni da kika dai ba ta wucewa sai na shiga danganin mai duniya take ciki.
Kware kuwa, ai ni idan na tashi abubuwan da nake karyawa da su sune Facebook, Twitter, Instagram da dai sauransu.
Matasa kenan. Aurace da ke tsakaninku da shafukan sada zumunta Allah ne kadai zai iya kashe wannan aura.
To masu sauraron mu a yau mun samu bakuncin Director General na NIDDA wato hukumar kula da fasahar zamani da kimiyya a Najeriya Alhaji Kashifu Iliya Abdullahi mun gayyato shi ne a wannan zauren namu na matasa domin ya bamu labarin kan yadda amfani da shafukan sada zumunta ya bude masa hanyar samun aiki lokacin da yake matashi da kuma wasu ƙarin shawarwari game da amfani da shafukan internet.
Mata ta muna ce a mutum da muke tunanin shi na aikin gwamnati mutum idan ka san shi wannan harkar fasahar zamani sai za ka samar wa kanka aiki ne har ma ka ɗauki wata aiki saboda shi harkar fasahar zamani harka ne na aiki da za ka yi da hannunka wanda idan ka yi za ka iya samun wani aiki shi ma yayi. To kamar ba na mantawa ko lokacin da nake da sarkata a advocacy company a kaifin da manishi yanar gizo-gizo a lokacin ina da sarkata kawai na ga irin ka zuwa office kullum daga karfe 9 zuwa 5 ba abin da ake yi to dai ko a ta daukan file sai na fara tunani ya za a yi mai amfani da ilimin da nake ya a university da zai mai wani abu da shi so dama an koya mana yadda ake ci website da sauransu ko abin da ya rage min na yi ta bibiyar abin hannu iya su sosai so a lokacin na samu na nufi na kamfani na yi nufi kyauta ne na sa bayanai na a kan in nufi yana so a masa zai iya samu na a wannan namba. Da a kwata uku da ina zaune kawai aka buga min waya akwai wani kamfani suna so a musu. To a lokacin na je na musu suka biya ni kuɗi har wajen naira miliyan 1,550. A lokacin to ka ga sun irin amfanin wannan fasahar zamani ke ba. Abu ne wanda kai za ka samar wa kanka aiki har ma ka ɗauki wani aiki ba sai ka jira aikin gwamnati ba. Ta irin waɗannan hanyoyi ne nake so matasa su rungumi irin waɗannan abubuwa inda su yi amfani da iliminsu su samar wa kansu aiki su ɗauki wani na aiki. Kuma akwai abubuwan da nake na smart agriculture shima wanda muna so matasa su rungumi wannan tsari su ɗauka wanda za a koya musu wanda za su rinka noma ne na zamani. Sannan za a yi abin yanar gizo-gizo wanda shi ma in mutum ya yi noma zai iya siyar da kayan noman sa sannan za ka iya samun da aka tafi taki da wasu abubuwa da ma har za ka iya samun bayanai da aka inganta noman ka.
To masu sauraro da fatan kun amfana da gudunmuwar da ya bayar. Na san matasa da yawa da ke amfani da shafukan sada zumunta na Instagram da Twitter da dai sauransu. Sun ga bidiyon tsaraicin da ake ta yadawa cikin makon nan. Ina son in ba ku dan shawara. Kamar yadda na faɗa a makon da ya gabata, akwai irin hanyoyin da bai kamata mutum yana amfani da shafukansa ba. Yada bidiyon tsaraici na ɗaya daga cikinsu. Ku tuna cewa a yanzu komai ya koma yanar gizo. Kana iya ganin kaman yada irin wannan bidiyon ba wani abu bane ba. Amma yanzu ko aiki zaka nema ko kuma visa ta tafiya wata ƙasa. duk sai an bincike duka shafukan ka na sada zumunta domin ganin irin abubuwan da kake yadawa. Idan an same ka da yada kalaman batanci ko abubuwan tsareci, tabbas hakan na iya hana a baka aiki ko kuma a hana ka bizar tafiya wani wuri. Da fatan za a kiyaye. A kuma tuna cewa wani abin ba zai maka illa yanzu ba sai ka girma ka manta ma kai. Ina son in bayyana muku cewa za ku iya ajiye min sakon irin batutuwan da kuke so ku ga an tabo a wannan shirin na matasa a duniyar gizo. Za ku iya samu na ta DM ina a shafin Twitter wato @MSS_DEENAH. Sai na ji ku. Da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Sai kuma Lahadi mai zuwa insha Allah. Ku tabbatar cewa kun kasance tare da ni Madina Dahiru mai shanu a cikin shirin matasa a duniyar gizo.
Madalla a gaida Madina Dahiru mai shanu. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da ku masu sauraron ku aiko mana ta hanyar email. Wasiƙar mu ta farko a yau ta fito daga Aisha matar Usaini dan gwate karasuwa daga jihar Yobe, inda tace salamu VOA Hausa, ina kira ga ɗan uwana talakawan kasar Kamaru da su sani cewa tsalle ɗaya ake yi a fada rijiya amma sai an yi dubu ba a fito ba. A dan haka ya kamata ku fito manyan ku da yaran ku wajen zabukan shugabannin kananan hukumomi da ƴan majalisar dokoki. Sakon mu na gaba sakon haɗin gwiwa ne da ya fito daga Aisha Musa Wada da Fatima Musa Wada da Zainab Ibrahim Musa Wada da Zainab Babaji Barikin Ladi just a jihar Plateau, inda suka ce salam VOA Hausa a madadin al'ummar karamar hukumar mu ta Barikin Ladi dake jihar mu ta Plateau. Muna mika sakon jajantawa ga daukacin al'ummar jihar Abia sakamakon barkewar wata gobara da ta kone shaguna 100 da dukiyoyi bila adadin suka salwanta a jihar ta Abia. Muna addu'ar Ubangiji Allah ya kiyaye sake aukuwar haka nan gaba, amin summa amin. Sakon mu na ƙarshe ya fito daga Salihu Isa Fana da na Mairo Umar Makira tare da Yahaya Danno Azari, inda suka ce salam VOA Hausa. Muna fatan taron koli na shugabannin kasashen Afirka akan rikicin Libya. Muna fatan taron ya zama kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice.
Gwamnatin Burtaniya ta fara daukan matakan yadda za ta tunkari karancin samun kayayyakin amfani daga China, yayin da kamfanonin China ke ta rufewa sanadiyar barkewar cutar coronavirus. Hukumomin kasar ta Burtaniya na amfani ne da tsare-tsaren da suka tanada koda za su kammala fice wasu daga kungiyar tarayyar Turai ba tare da wata rijijeniya ba. Matakin na zuwa ne yayin da ake fargabar hukumomin China za su rufe wasu birane tare da kamfanoni, yayin da cutar ta coronavirus ke ci gaba da yaduwa.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma wani jikon za ku ji wata tawaga abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. A madadin waɗanda kuka ji muryoyin su, musamman Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, sai Leo Sahilu da ya hada shirin ya kuma bada umarni da injiniyan mu na yau, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya.
écouter VOA Afrique.